يا الله يا الله نهكا الله لكي لين ركا بروتكا تمتم ويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
ina gani abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali mafi muhimmanci da zai shine wajen kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wai na ba su da aiki a samu musu aiki sannan batun free education
to mu abin da zamu ba da shawara sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali
mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri kai gani iyali mata da yara da tsofi sun hita sun bar gidajen su ta neman abin duniya wa su kasa shi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2019 da fatar an shekara lafiya Jama'a da dama suka shiga sabuwar shekara da gurin yin wani abu na fito mu gani da zai kawo sauyin rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suke dauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali wanda ya kasance na farko a shekara ta 2019 yau Alhamis 3 ga watan Janairu. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi bana. Mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a kasashen Najeriya, Niger, Ghana da kuma Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya ke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali ya kuma kawo ci gaban ƙasa.
Sarah Aisha Dala. To mu abin da zamu ba da shawara muna kira ga manyan mu shugabannin ƙasar mu mu dawo kan gwamnonin mu dawo kan ciyamun mu na local government. Sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali. Halin da ake ciki kika ga matasa ba aiki ne mata ba aiki ne amma dan Allah tunda sabuwar shekara ne muna jin fakafafin kudin da ake yi gaskiya kamata mu muna ba da shawara a zo a taimaki mata a taimaki matasa
sunana malam sura kuma hukumomi ya dace su tarkata akalar su shine su ba wa mata jari a kula da lafiya ina ganin yin wannan za a samu ciki gaba saboda samun ma da mata jari za su yi ɗan sana'a ta karo da kwabo wanda za su dinga kula da iyalansu a gidaje idan gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan za a samu raguwar mace-mace za a samu raguwar rashin haihuwar ƴaƴa masu wannan ciwo na sikila za kuma a samu raguwar mata da samun wannan cuta ta jijiya.
Sunana Nazira Saba Ibrahim. Idan aka tallafa da ƙananan hukumomi zuwa jiha zuwa gwamnatin tarayya matan karkara su samu jari abin yi masu yin ƴan kuli-kuli suna yi masu yin aure suna yi masu yin ƙosai suna yi suna ɗan taimakawa saboda rayuwar ta yi tsauri fi sabilin lahi. Kuma ta ɓangaren yara a samu harkar lafiya tun daga ƙasa zuwa sama ina nufin daga local government zuwa jiha a inkirin ɗan harkar lafiyar nan saboda gaskiya fi sabilin lahi tsadar rayuwar ta yi tsada.
Sunana Baballa Kabiru Shehu. Sani abin da nake ganin gwamnati ya kamata ta yi ta samar da hanyoyi na koyar da sana'o'i wanda abin zai tadda matanmu da yaranmu da matasa a koya musu sana'o'i kuma a bullo da hanyoyin da za a dinga fitar da wannan kaya da suka yi producing zuwa ta inda za a siyar da shi so ina ganin yin haka zai tallafa wajen rage wannan wahalhaloli da mutanen mu suke ciki a zamanin yanzu.
Sunana Marakiya Sanarun. Ni jan hankali zan yi wa gwamnatocin mutum da na ƙasa har zuwa na ƙananan hukumomi. Hakika mata suna cikin wani yanayi wanda sai dai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duba da mu ne muke tarbiyyar yara to abin dai ba a cewa komai amma muna kira da gwamnatocin mu su zo su taimakawa mata da 'yan mata da zawarawa. Duba da yanzu yanayin da muke ciki na matsaloli kala-kala daban-daban matsin tattalin arziki da muke ciki ko abin sana'a kai baya siyuwa to muna kira da gwamnatocinmu su yi hoɓɓasa su tallafa wa mata da marayu da matasa domin rage abubuwan nan da suke faruwa misali za ka ga kaɗan nan mata ake wa ko ba da rantsuwa ba ta gwamnati ta rinƙa taimakawa iyaye akan makaranta. Idan yarinya ta kasance tana zuwa makaranta, wani abubuwan ba za su dinga faruwa ba. Yanzu a cikin wannan kasafi da ake ciki, ina kira ga gwamnati ta rage wani abu, a yi wa mata empowerment don su samu abin da za su tallafa wa kansu da kuma ƴaƴansu.
Wakilin a ƙasar Ghana, Rizwan Abbas, ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar al'umma a ƙasar Ghana.
Ni ne Zaki, ya ɗaliban makarantar Islamic University College Ghana. Ni a wurina ina ganin abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo cigaban iyali. A wurin nan mafi muhimmanci sosai shi ne wato kiwon lafiya, ai a samar ma iyaye aiki, wayanda ba su da aiki a samu musu aiki. Sa'annan batun free education, health, nan an introduce mana wani system wanda ake ce mai NHIS, wato National Health Insurance Scheme. National Health Insurance Scheme ga an yi shi musamman ne saboda mata masu juna biyu. Amma in kafin hospital ba kan kamar abin ba haka ba ne. Idan kana ija ana kana daji ana fadi National Health Insurance yana cover mata masu ciki, amma an kace zaka ga mata na wahala, masu juna biyu na wahala. Kaga ne ya kamata gwamnati su mai da hankali kai wurin a bari wannan yayi aiki. In na zo na biyu samu ma iyaye aiki, iyaye waɗanda ba su da aiki a tuna fa suna da mata da yara gida, ya kamata a samar musu aiki waɗanda su yi su samu kuɗi su duba iyalansu gida. Sannan na uku shi ne free education. Masha Allah, mun gode wa Allah, shugaban kasanmu Nana Addo Danko Akufo-Addo ya introduce muna free education. Free education da ya zo bai wani jima ba, amma dai muna ganin improvement yana aiki. So muna so gwamnati su sa himma kar su bari ya zo kasa, su sa himma a yi shi yanda ya kamata. Kidan samu quality education, in aka ce quality da free education samu, idan aka ba su, ga ina jin iyali za su samu cigaba.
Sunana Lukman Isa ne. Da ra'ayina ina gani abin da government zai iya yi ya taimake families cikin zungunanmu shi ne kowa na fadi wai garin yayi karfi, garin yayi karfi. Dukannan kuma yana in ka duba yana kan tax da ake taxin mu, da kuma wasu policies in the government ke put in place in the young Ghanaians na ba fahimci wannan policies ba. Ita ina gani kan taxes na inda government ya yi duba a yi a regulate taxes na a reduce taxes a rage taxes na in yi so lamarin ya yi ma mutane sauki.
Yau ma ko ta shef daga ungon Fadawa. Ni a ra'ayi na da yanda hukuma zai iya taimakawa don cigaban iyali, don iyali ya zama tushen kowane guwa. Muna da problem da yawa, amma an iso cikin education yara a kawo wasu wani abu kamar reef clubs, ana introducing su da zungu community na wanga zai kawo cigaban zungu community, saboda daga karantarwa ne yake kawowa ci gaba.
I am Matt Jima from Tongo, currently an NHS president. I had the opportunity to do my thesis on NHIS improvement, and then we realized that most of
sunana Matt Jima from Tongo.
Yeah, really enjoying.
Na samu damar rubuta thesis na akan insurance wa lafiya na kasa. Mun fahimci cewa yawancin al'umman kasar na jin daɗin tsarin din shi ya dace. In ka dubi yadda yake tafiya da yadda mutane ke cin muryarsa, lallai yana girma. Amma matsalar da ke akwai shi ne ana buƙatar a inganta tsarin shirin lafiya ɗin, saboda in ka tafi asibiti kana fama da cutar cizon sauro, aka baka ƙwayar maganin na antimeter na National Health Insurance ya bambanta da wadda zaka siya da kuɗinka. Don shi mutane na kukan samun tsarin NHIS mai kyau. A gani na da haka za a samu inganta rayuwar iyali.
Kan shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2019. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa mu nufi kasashen Kamaru da kuma Niger. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kori da Ridwan Abbas da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubashiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2019 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri.
Mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su miki ashe mu maza ba.